This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 16 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, Prime Minister kasar Slovakia Robert Fico yana cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai bayan da aka harbe shi jiya Laraba. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant da Prime Minister Benjamin Netanyahu na gardama akan batun kafa gwamnati a Gaza a bayan yaki. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da tallafin soji ga Ukraine na dalar Amurka biliyan 2.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da rundunar sojin saman Najeriya ke fafutukar kare kasar daga kalubalen tsaro iri-iri za ta karbi bakuncin kasashe a kalla 30 wajen bukukuwan cika shekaru 60 da kahuwa.
Rundunar sojojin sama ta bada gudumawa mai yawa a bisa sha'anin tsaro ga dukkan 'yan Najeriya.
To wai me yasa matsalar tsaron Najeriya ta kici ta kicinyewa?
Kowa yau yana so ya ga ya kudi shi. Kowa yana so ya ga cewa ko me za a yi da shi. Kuma a kasar namu sai kana da wani abu.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun rigingimin gidajen aure. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniyar kamar yadda muka sani su da ladalla. Prime Minister kasar Slovakia Robert Fico yana kokarin ceto ran shi bayan da aka harbe shi da ranar jiya Laraba bayan kammala taro da manyan kusoshin gwamnatin kasar a birnin Hannover bisa sanarwar da aka wallafa a yanar gizo. An harbi Fico sama da sau daya, sannan yana cikin yanayin rai kwakwai mutu kwakwai. Sakon da aka wallafa a shafin shi na Facebook yana cewa a halin yanzu dai yana cikin jirgi mai tashin kungulu akan hanyarsa zuwa Baska Bistrika, kasancewar za a dau lokaci mai tsawo kafin a isa, wato kafin a kai garin la'akari da irin kulawar da yake bukata mai sarkakiya. Firan minista mai shekaru 59 ya gamu da tsautsayin ne bayan da wani harsashi ya same shi a ciki bayan harbin da aka yi daga harabar ginin al'adu na Hannover, inda Fico yake ganawa da magoya bayan shi, abinda kafafun watsa labaran cikin gidan kasar suka ruwaito kenan. Tuni yan sanda suka tsare wani da ake zargi da harbin, kamar yadda tashar cikin gida ta TA3 ta ruwaito. An saki zaben Prime Minister mai aƙidar kyautatawa al'umma a karo na hudu bara a bayan da jam'iyyarsa ta yi nasara a zaben 'yan majalisa bayan da suka kammala yakin gangamin neman zaɓe wanda ya maida hankali akan goyon bayan Russia da kyamatar Amurka. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant jiya Laraba ya yi wa Prime Minister Isra'ila suka bisa gazawarsa da kirkiro dabarar tafi da al'amuran gwamnati a Gaza bayan kammala yakin Isra'ila da Hamas. To sai dai shugaban na Isra'ila ya ce babu dalilin yin hakan har sai sun tabbatar da nasara akan Hamas, cikin wani yanayi na sabani da ba a saba gani ba tsakanin shugabannin biyu. Cikin wata sanarwa ta kafar talabijin, Gallant ya bayyana cewa baya goyon bayan Isra'ila sojojinta a kofarar hula ta jibinci al'amura a Gaza, yankin da yake gabar tekun Mediterania wanda ya kasance tushen Filistinawa a kalla miliyan 2.3. tun watan Oktoban bara nake kokarin jan hankalin manyan gwamnati akan wannan batu akai-akai, kuma yanzu ba a ce mun uffan ba, in ji Galan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya sanar da baiwa Ukraine dalar Amurka biliyan 2 a zaman tallafin soji da zai taimaka ma Ukraine yayin ziyararsa ta wuni biyu a Kyiv. sanarwar na zuwa ne yayin da dakarun Ukraine suka janye a wasu sassan arewa maso gabashin kasar biyo bayan wata zazzafar fafatawa da dakarun Russia. Jiya Laraba Russia ta ce dakarunta sun ce wasu matsugunai biyu dake yankin Kharkiv inda dakarun Russia suka zafafa har-haren su ya dawo karkashin ikon su. Sojojin Russia sun kuma kai harin bam a Shevchenkivsky gundumar tsakiya a Kharkiv bisa bayanan gwamnan yankin Oleh Senyakov wanda ya wallafa sanarwar ta manhajar Telegram yana cewa harin yayi sanadiyar jikata wasu mutum biyu sannan kuma ya lalata wani gini mai hawa biyar. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda rundunar sojin saman kasar ke shirin karbar bakuncin kasashe akalla 30 a wurin bikin cikarta shekaru 60 da kafuwa a daidai kuma lokacin da take fadi tashin kare kasar daga nau'ukan matsalolin tsaro. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
This year, the Nigerian Air Force will be celebrating its 60 years of existence. The Diamond Jubilee anniversary is not only a time for celebration, but also a moment for deep reflection on our accomplishments, challenges, and charting the way forward.
Air Vice Marshal Michael Ekwemi, kewa injury do karin bayani dangane da shirye-shiryen bikin cika shekaru 60 da kafa rundunar sojojin saman Najeriya. Da rundunar ke cewar ba wai lokaci ne kade na biki ba, amma dai wani yanayi ne da za a yi tadabburi akan nasarori da kalubale da aka fuskanta cikin waɗannan shekaru 60. Air Vice Marshal Ekwemi wanda ya bayyana cewar rundunar sojojin saman Najeriya ta shawo kan dimbin kalubale irin na sabbin tsalin tsaro da kuma irin jajircewar ta da hakan ya kara karfafa ta da ma samar mata da kurjini a ciki da wajen kasashen nahiyar Afrika. Bikin cikar shekaru 60 din da na rundunar sojin saman Najeriya za a fara ne a biranen Abuja da Kaduna ranar 23 a kuma kare ranar 25 ga watan Mayu karkashin jagorancin shugaban Najeriya Senator Bola Ahmed Tinubu wanda za a kaddamar da fareti da kuma atisayen jiragen yaki sannan da kuma yin bankwana ga wasu manyan hafsoshin rundunar su 37 da za su yi ritaya daga aiki. Rundunonin sojojin sama na kasashe 30 ne dai za su halarci wannan biki. Sannan manyan hafsoshin sojojin sama na kasashe 10 ne ake salon isowar su Najeriya yayin kuma da manyan kamfanonin da ke kera kayakin tsaro kewanin su 40 daga ciki da wajen Najeriya irin su Airbus, Embraer, Diamond Aircraft, Avalon, Jet Aviation da ma Daikon din Najeriya za su baje kolin su. Sai dai wannan biki na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da kalubalen tsaro a sassa daban-daban na kasar. To ko tattaro jiragen yaki don yin wannan atisaye yayin wannan shagali ba zai shafi aikin samar da tsaro ba? Wani saddabaru wannan runduna za ta yi?
I'm sure you know what I'm going to tell you now. The answer is clear. No, it will not affect our operation. That's the simple answer.
Batun ko wannan atisaye zai shafi har-haren da muke kaiwa ƴan ta'adda? A'a, ba zai shafa ba. Mu gaya ma irin saddabarun da za mu yi? A'a, wannan ma sirrinmu ne na tsaro. Ai kana Enugu a bara a irin wannan biki. Ana fafatawa kuma ana shagali a ɗaya bangaren. Don haka wannan ba wani damuwa. To yanzu da rundunar sojin saman Najeriya ke cika shekaru 60 da kafuwa, shin me ake sare da gareta kuma ina aka dosa? Air Vice Marshal Edward Gabquet shine kakakin wannan runduna. A zahirin gaskiya shi kansa wannan biki na cika shekaru 60 din nan zani ne ya fitar da mu je domin da shekara 1 zuwa 2 masu zuwa rundunar sojojin saman Najeriya za ta zama ta uku mafi karfi a nahiyar Afrika kuma wannan a fili yake karara. Ma'anar hakan shine tsaro zai inganta, komai zai daidaita. Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa tsohon hafsa ne mai ritaya a rundunar sojin saman Najeriya.
Rundunar sojojin sama ta bada gudumawa mai yawa a bisa sha'anin tsaro ga dukkan 'yan Najeriya. In ka duba irin ayyuka da wannan runduna ta sojojin sama ta yi a ƙasashen waje kamar su Liberia da sauran ƙasashe, yadda suka je suka samar da tsaro, suka samar da zaman lafiya a wayannan ƙasashe. Sannan kuma in ka taho a Najeriya yau, irin abubuwan da sojojin sama suka yi a bisa yaƙi da 'yan ta'adda da muke suke yi da kuma yankin Nafas da kuma bata gari a wannan kasa ta samu ci gaba kwarai da gaske musamman in ka kula a duk duniya gaba daya air power ita ce ake magana
aya komodo baba gamawa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya
to Ibrahim ma'aikatar al'amuran mata ta Najeriya ta ce tana binciken wani al'amari inda wani dan majalisa daga jihar Niger dake arewa maso tsakiyar kasar yake kokarin aurar da wasu marayu mata da ba a tabbatar da shekarun su ba su 100 a jihar wanda ake shirin yi a ranar 24 ga watan nan mai ci na Mayu Abdul Malik Sarkin Daji ya sanar da shirye-shiryen daurin auren a makon da ya gabata daga baya kuma ya janye biyo bayan cece-kucen rashin jin dadin lamarin Ministar Ma'aikatar Al'amuran Mata ta Najeriya Uju Kennedy Ohanenye ta gana da manema labarai a Abuja akan lamarin a ranar Talata tana mai sukar matakin dan majalisar Uju ita ce ta tuntubi ɗan sanda sannan ta shigar da ƙara don kotu ta dakatar da shirin ɗaurin auren har sai bayan an kammala kwakwarar bincike.
This is totally unacceptable by Federal Minister of Women Affairs.
A nan minista Uju kenan take cewa san ma'aikatar mata da ma gwamnatin Najeriya ba za su lamunci wannan al'amari ba. Nayi wa hukumar ƴan sanda wasiƙa wanda na buƙaci agajin ƴan sandan sannan na buƙaci kotu ta dakatar da shi daga abin da yake shirin aikatawa har sai bayan an kammala gudanar da kwakwarar bincike akan waɗannan matan domin a tabbatar ko an nemi amincewar su kafin a fara shirin auren sai kuma bayani akan shekarun su sannan su wane ne mutanen da ke neman auren su A ƙarshe shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin ya faɗa a wata tattaunawa da wata kafar watsa labaran China ta yi da shi jiya Laraba cewa a shirye Russia take ta hau teburin sulhu akan yakin ta da Ukraine. Russia bata taɓa kin ta yin sulhu ba. Abinda kafar watsa labaran ƙasar ta China Xinhua ta ruwaito kenan tana cewa cimma sulhu zai kunshi bukatun bangarorin biyu mai dorewa. Sannan a biya diyya akan asarar da aka tafka a rikicin ta hanyar salama ana sa ran cewa Putin zai kai ziyarar aiki na wani biyu Beijing bisa ga yatar shugaban China Xi Jinping kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen China ta sanar a ranar Talata
to a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Har yanzu dai kan batun tsaro a Najeriya kamar yadda aka sani a ƴan kwanakin nan gwamnonin arewacin Najeriya sun yi ta tarurruka a ciki da wajen kasar kan yadda za su tabbatar da tsaro daga cikin kwararru a harkokin tsaro da aka gayyata a wurin irin waɗannan tarurrukan har da wani tsohon hafsan tsaron Najeriya General Martin Luther Agoi Murabus Abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tambaye shi musabbabin ci gaba da fama da matsalolin tsaro da Najeriya ke yi duk kuwa da matakan da ake daukawa sai yace
a gaskiya zan ce akwai kwadai ya shigo mutane suna so kowa yau yana so ya ga ya kudin shi kowa yana so ya ga cewa ko me za a yi da shi kuma a kasan namu cewa ana kana so a kalle ka da ido biyu shine sai kana da wani abu to saboda wannan ya sa yanzu da maza da mata da yara da tsofaffi kowa yana neman hanyar samu kuɗi sauri-sauri akan neman samun kuɗin nan ne da sauri-sauri shi ya kai mu inda muke daya kenan na biyu akwai wasu da suke da gaske an kashe yan uwansu an kwashe dukiyansu ba abin da ya faru to a cikin wannan ma ya sa wani zai ce bari ni ma sanadi na rama amma in za mu zauna a fara tun daga wajen masu unguwanni a zauna da masu unguwanni a san me ke damun su a kai a ga harkace mai me ke damun ku a zauna a tattauna wanda aka zabe su zuwa cikin aiki da majalisu ko wanda suke komisaloni ko wanda suke ministoci su ma su zauna da mutanen su ai kowane minista kowane dan siyasa akwai garin da ya fito a zauna me yake cewa mutanen ruwa kwalya me yake me za a iya taimaka in an zauna an gama duka wadannan za a iya zauna a tattauna a san me yake damu ya zamu magance wannan abu sai zamana da sauki amma in an bi halin da ake ciki kowa yana ne shi yana rufe ba za mu kai kowa na ba
to daga cikin ku dai ne ni za ka so wanda ya kasance sakamakon wannan
na farko abin da zan fada na zauna da su cikin taron da aka fara har yanzu har aka gama duk da sun nuna suna so a maganta abubuwan da ke faruwa amma wani lokaci suna so a gama da sauri to wani lokacin kai garajin tauna ka je wata kawo koshiya so shawara na shine mutane yanzu sun sani za su bude hanyoyi da za su ji kukan kowa za su bude hanyoyi da za su yi magana da yan taro in akwai abu mutane su sai da za su yi magana da gwamnoni gwamnoni da kuma sauran yan taro da kowa ne su san yadda za su zauna tare domin magance wannan abu yan taro su kada ba su iya yi ba salakunan mu su kada ba su iya ba masu addini su kada ba su iya ba sai mu hada hannu duka dukkanmu mun zauna mun faɗa wa duniya mu gaskiya abin da ke faruwa da abin da ya samu kai da muke daga can za mu samu man maganta shi
General Martin Luther Agwayi Murabus a hirarsa da Aisha Ma'azu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodin shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah na duka
me take kafin ka aure ta haka ke ma in kare aiki koya mai sana da wanto cewa mijin shi ma zai zauna da dubiya saboda cewa ba wai ta zama masa damuwa na kamar ba kai a haduniya a gurin tarat da shi
wannan abu ne da bincike ya nuna cewa dukkan ƴaƴan da suka taso a gidan da suke ganin mahaifinsa yana cin zarafin mahaifiyarsa fiye da ke ta wulakanta ta su ma za su yi saboda son koya
mun za a yi aure a arewa sai a dinga ma ƴatan mace nasiya ya kamata mazan nan yanzu ai ta masa galgadi in aka zo zancan aure a musu galgadi ba mu son duka
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin haska fitila kan batun cin zarafin iyali da bayanan su ke nuni da cewa akwai dalilai da dama da ke zama sanadin wannan zaman wakiliyar mu Madina Dauda ta nemi shawarar su ga matasa da waɗansu ke sallama aure sabibi da gudun samun kansu a wannan halin sai Lawal Ibrahim baban gida ya bayyana cewa
to har ga Allah ka san wa zaka aura me take kafin ka aure ta haka ke ma in kare aiki koya mai sana da wanto cewa mijin shi ma zai zauna da bibin aure saboda cewa ba wai ta zama masa damuwa na kanan ba kai a haduniya a gurin tarat da shi amma idan ki bar aiki ba sana din ko bayan an yi auren wani abu zai iya ko daga zarafin dangin mijin ko kuma daga asalin shi mijin ma rene biyo ba da dosani kuma in yanzu yar aiki ba san me gobe za ta kawo ba ya sa shi gaba to in kana shi kuma kin ga sai taimaka ta duki da wannan gidan ka ba dai haka kenan na biyu kuma ku ma za ku san cewa idan za ku kara aure ko da za ka yi aure ka san cewa irin wa za ka aure kuma me take da shi kuma me za ta yi offering me za ta yi samun ma ko banda kai abin da za ka samu din gaba dai ina ga idan aka samu wannan din kamar zai rage wannan cin zarafin da ake yi bona wanda ake ganin kamar talauci ke kawo shi rashin abu ke kawo shi banda kuma wanda asali wanda haka Allah ya zautun da sauran zuciya saboda me idan ana nema musamman irin namun da ba a cika jima sosai ko kuma kusancin bayyana sosai ba za ka ga ba ta fi ake haduwa ba ba a cika fahimta halin juna cewa wannan salon fushi wuri ake gaba da sai an zo an zanna tare sai kaga ana yin aure tashin hankali sai a ji maka yanzu fa sai hakuri sai hakuri ba za ka gana abin da ke gaba sai kun zanna tare ga din zaga ce lalle fa yanzu fa zaman gaba ɗaya hakuri ne kashin kan soyayya ta kare gaba ɗaya tun a waje da an yi aure kuma zama hakuri kai ake da juna kenan
to hawa barin ji shawararki ta ƙarshe yaya kike ganin za iya magance yawancin zarafin juna tsakanin mata da maza
to na farko a matsayina na mace kuma a matsayina na mai rajin kare haƙƙin mata za a faro shi ne daga tushe kafin a kai ga wurin sai ƴar uwa ta Hassana
barista
hukuma za a faro shi ne daga tushe ina ne tushe gida kamar yadda ruwata ta faɗi hakan ne tabbas wannan abu ne da bincike ya nuna cewa dukkan ƴaƴan da suka taso a gidan da suke ganin mahaifinsu yana cin zarafin mahaifiyarsu ko da ke tai wulakanta ta su ma za su iya yi saboda son koya za su iya yi wa mace ai za su ga a to tunda mahaifi na yi tunda iyaye su ne malamai na farko a rayuwar kowane dan adam kafin kowannen mu ya fita waje ya je wurin malami a makaranta ko kuma ku ka nemi wanda zaka kace kai ina son wannan matan Hajiya Madina Dada Nirbiyo eh ni ma zan bi sawunta na abin da take yi sai da muka yi wa iyayen mu ina son mahaifina abin da yake yi nake so in yi ko ina son mahaifiyata abin da nake take yi nake so in yi to idan mahaifin nan mai cin zarafin mace ne ƴaƴan musamman maza su ga to mahaifina yayi daidai ne ba wani matsala ba abin da aka yi masa babu abin da ya faru za su yi su kwana lafiya tunda shi ma ya kwana lafiya sannan idan ƴar uwarsu mace ta auri namiji madoki ba za su iya kwata mata haƙƙi ba ki je ki yi hakuri haka ubanmu yayi shi yasa nace za a faro shi ne daga sai na farko iyaye da ƴan uwa sun tashi tsaye sun kwatan mu ƴaƴan wasu mata ƴanci a wurin mazajen su
saboda na jeje ne ya za a shiga kenan na cewa ba zan miji na in na aure shi ba zai min duka ba
a'a shi namijin ne za su gayawa ba za mu dauki duka ba shi namijin ne za su jawo kunne har gobe ni da Hassana mun gaya miki har gobe ba a dauki ilimin ƴaƴace a arewa matsayin wani abu akwai waɗanda daga secondary za a ce ki aure akwai waɗanda ko secondary ba sa zuwa saboda haka bakin su bai bude kamar nawa ba in namiji kuma kuduban da ake yi an za a aurar da ƴa a yanzu shi aka yi in za lokacin da ake aurar da ƴa a shekara 50 da ya wuce yana yi baduna bari ki mishi biyayya duk abin da yace yana so shi zaki mishi in yace zauna nan ki zauna ka ki tashi to da yawa
shi kuma ba a mishi wannan yana yi baduna bari
ina na sani da yawa kuma mata yara mata abin da za su dauka kenan
to ba zan tambaye lawali kafin dawo lawali ana muku wannan hudubar idan kuka zo neman aure yana yi baduna bari
gaskiya ya Allah ba a yi gaskiya ba a matsayin da ke samu gaba ɗaya matan ka da yake mun nasiha in za a aure
amma ni ba a muku nasihan cewa ku dauki na ruwi saboda ka ku kai ga tauye mata haƙi
ai ina ga matsalar da muke samu gaba ɗaya ni ban taba ganin cikin abokai na wanda aka kira kan mashi kudu ba akan ga yadda kamar ka zanna da matar ka ba kamar yadda ake yi mata ba dan ba a yi man ba kuma ban taba ganin wanda nin raka akan masa gaban yake ba wai yanzu ka sani kaza 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 irin abin da dai ake matan dai ba a cika mala'in sa
saboda haka gazawa shi wannan
gazawa ce sai karar aka haka dan gaskiya
to kin gani yarinya za ta je da wannan namu duk abin da aka gaya mata nan za ta dauka saboda me saboda tana so ta faranta wa mijinta tana son shi tana kuma so ta faranta wa iyayenta saboda haka idan ya fara dukan wasu ma ba sa fadi ba su so ba su bari a sani a gida saboda za su ga idan suka je gazawa ne je gida kai kara gazawa ne ko kuma sun san za a koro su ai abin da uban su yayi kenan maman ta ce ni ma haka uban ke min je ki zauna na zauna ban ta ke saboda haka ki je ki zauna shi cin zarafin mata ba talauci bane ba kawai dan na san masu kudi da yawa da suke yi ba talauci bane kawai hali ne kuma menene ya kawo halin sun ga an yi ba abin da ya faru
to mun dawo gare ki hukuma barista Hassana bari mu ji shawarar ki me kike ga ya kamata a rika yi ma waɗanda aka same su da laifin cin zarafin juna tunda kin ce maza ma ana cin zarafin su
to kin san an ce da mai uwa murhu baya rasa gayan tuwo wani lokacin manyan nan fa suka ci zarafi da shike ana ganin su manya ne ba a hukunta su kuma ya kamata ne a ce duk wanda ya ci zarafin mace a hukunta shi ko ma shi wane ne ko dan wane ne shi kai ko dan shugaban kasa ne in ya ci zarafin matan shi a hukunta shi in aka hukunta shi wani ya ga an hukunta dan shugaban kasa zai ji tsoron aikatawa
to dan shugaban iyo dan shugaban kasa ma hukunta shi saboda ya ci zarafin matarsa Bellani ni dan talaka kagan kowa zai ji tsoro to ba a yin hakan iyayenmu mata ba sa taimakawa tun baga iyayenmu mata na arewa ba sa taimakawa yarinya ta ka miki kuka sai kice a ta koma gida ke ma ka ji ka zo da hakuri to yo zamanin ki da na yau daya ne sai kina jira ne sai an ka miki gawa gida ki zo na ke ka dake ta kuka bai kamata ba kamar yanda ya fada mu in za a yi aure a arewa sai a dinga ma yatan mu ce nasiya ya kamata mazan nan yanzu ai ta masa galgadi in aka zo zancan aure ai masa galgadi ba mu son duka duka dai ni duk wanda zai taba yarinya na sunan miji zan dau mataki zan dau mataki
zaki kwato ta ne
ni zan kwace mata yanci domin ba jaka bace mun baka jaka kaje kana ta duka ba abinda ya tafi zai sake dawa domin gobe zaka zama uba Allah cikin nashi zai baka iya sai kana nan da rai sai yarka ta yi aure kai maka gan ana mata abinda kai mu'uwar ta zaka ji dadi a matsayin uba ai ba zaka ji dadi ba zamu fara ne daga gida a gyara shi yanda ake ma mata nasiya yi ma maza nasiya in za su yi aure a gero shi daga kasa kafin a haura sama amma ba an gero shi daga kasa ba ko me aka yi aikin banza ne amma ni ina kira da babban murya yau duk yarinyan da aka ci mata zarafi tabbata ka yi magana ta zo fida dukkan ministry of justice na kasan nan suna da fida office su je fida office in ya ga gare su a jiya za su turo mana nan abin nan a federal level
za su yi to ba ka ganin za a samu mutuwan aure da yawa idan suka yi ta yawo suna kawo ƙara mijin ya ce ba zai aure
ba yo ba gara a kawo karan ba gara auren ya mutu ba aka kawo mana gawokin yayanmu wa yake son a kawo mishi gawon yin dan shi akwai wanda yake son ya fa ibin ne wasi na ci yanzu da aka da mijin ya kashe ta yanzu yana nan a kuje prison aka bar yaya an ba dunduna mai suka kwashi yaran nan ba wani hali kike gani yaran za su shiga dukan safe da ban rana da ban yamma da ban ai gara kashe auren kina nan da rai ki lura da yayanki akan a kashe ki yayanki ba su ganki ba kai ki riga kin mutu suna wani hali gara kina raye ki lura da su
to masu yi magana suka ce abin kasuwa na mai ciniki ne kuma karfe duka karfe ne amma a cikin karfe akwai zinariya da azurfa Allah ba dukkan ma'aurata zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Barista Hassana mai riga tula ma'aikaci a ofishin shari'a na ƙasa a Najeriya da ya gwagwarmaya kwato mu mata ƴanci Hawwa Abdullahi Gambo sai kuma Lawal Ibrahim Babangida ma'aikacin gidan talabijin na Wandala da ke birnin tarayya Abuja da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya. A gaishe ki da tawaggarki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
To Ibrahim a takaice Prime Minister kasar Slovakia Robert Fico yana kokarin ceto ran shi bayan da aka harbe shi da ranar jiya Laraba bayan kammala wani taro da manyan kusoshin gwamnatin kasar a birnin Hannover abinda aka wallafa a shafin shi na yanar gizo kenan an harbi Fico sama da sau daya sannan yana cikin yanayin rai kwakwai mutu kwakwai Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant jiya Laraba ya yi wa Firan Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu suka bisa gazawarsa da kirkiro dabarar tafi da al'amuran gwamnati a Gaza bayan kammala yakin Isra'ila da Hamas. To sai dai shugaban na Isra'ila ya ce babu dalilin yin hakan har sai sun tabbatar da nasara akan Hamas. Cikin wani yanayi na sabani da ba a saba gani ba tsakanin shugabannin biyu Gallant ya yi wata sanarwa ta kafar talabijin yana mai cewa baya goyon bayan Isra'ila sojojinta a kofarar hula ta jibinci al'amura a Gaza yankin da ke gabar tekun Mediterranean wanda ya kasance tushen Falastinawa akalla miliyan 2.3 Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya sanar da baiwa Ukraine dalar Amurka biliyan 2 a zaman tallafin soji da zai taimaka ma Ukraine a yakinta da Russia yayin ziyararsa ta wuni biyu a Kyiv. Sanarwar na zuwa ne yayin da dakarun Ukraine suka janye a wasu sassan arewa maso gabashin kasar biyo bayan wata zazzafar fafatawa da dakarun Russia.
Wasu masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawayi, sai kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.